sauraro akan mita 88.5 da FM da zamani. Sunana Abba Isa Muhammad, kuma a wannan makon muna tare da limamin masallacin Juma'a na Shalkudar Rundunar ƴan sandan jihar Kano da ke unguwar Bamfai, SP Abdulkadir Haruna, domin jin hudubar da suka gudanar a masallacin da kuma abin da hudubar ta kunsa. Duk da cewar yau an samu ruwan sama, wasu da dama ba su samu halartar sallar Juma'ar ba ko kuma samun gudanar da sallar a masallacin. To, babban limamin masallacin Juma'a na Shalkutar Rundunar ƴan sandan jihar Kano da ke Bamfai, SP Abdulkadir Haruna, a takaice ko kuma ce mai sauraro zai so ya ji hudubar wannan makon mai ta kunsa.
A wannan sati mun tunatar da junanmu akan abin da ya shafi kyakkyawan koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman yadda muka tunatar da juna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne da kyawun dabi'u don mu yi koyi da shi. Ya zo ya yi rayuwa, ya zama mana abun koyi a ibada, kuma abun koyi a cikin mu'amala. To, sharihin ko maqasudin abun da muka dauka a mu'amala shine mu'amala ta bashi. Yaya ne musulunci yace ai mu'amala ta bashi? Da yawa muna bashi, mu karba, mu ranta, mu rantar, amma ba tare da kiyaye abin da Allah yace a ciki ba. Kuma yi mulahaza da aya da Allah ya saukar, wadda ita ce aya ta 282 cikin surat al-Baqara. Wannan aya ita ce tafi kowace aya masu tsayi cikin ayoyin Al-Qur'ani ta yi magana akan bashi. Amma abin da muka fitar a gurguje abubuwa ne guda biyar, ko kuwa abubuwa da suka shafi harkar bashi guda biyar. Na ɗaya, akwai abin da ya shafi kowa da kowa, ya shafi mai karɓan bashi da mai bayarwa, akan kowa ya yi adalci na ɗaya. Sannan kuma a ji tsoron Allah na biyu. Sannan kuma a samu ainihin wato girmama juna wajen mu'amalar, in za ka bayar ko in za ka karba. To, sannan maqasudin abinda ayan take magana shine rubutu, idan za a yi mu'amala ta bashi, tabbatar da rubutu. To, wannan karkashin wannan shine akwai abinda ya shafi shi kuma mai karban bashi. Mai karban bashi an so in zai karba na farko ya zama cewa mai kyautatawa ne wajen dawo da abinda ya karba, sannan tare da kiyaye lokacin da ya karba, sannan tare da bada umarnin a rubuta abin da ya karba da adalci. Sannan akwai abin da ya shafi mai bada bashin, shi kuma ana so in an neme ka ka taimaka ka bayar daidai gwargwado, sannan an neme ka jinkiri ka jinkirta daidai gwargwado, sannan in karka nemi ƙari akan abin da ka bayar na bashin an dawo ma da shi.
To, a wasu lokutan za ka ga idan an ce a yi rubutun, wasu sai su ga kamar ko akwai rashin yarda kenan, ko kuma mutum ya ce ba ka yarda da shi ba. Me ya kamata a ce a irin waɗannan mutanen, ko kuma wannan lokacin idan irin wannan batu ya taso?
Lalle wannan kuskure ne, babu zancen rashin yarda. Abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce ai shi ya fi kowa sanin rayuwa mutane da abin da ya fi zama daidai da su. So, da yawa wannan rashin magana cewa na ai na yarda da kai, ai tsakanin mu babu sai ba a yi rubutun ba, sai kuma Allah ya kawo ni ikon Allah. Mutuwa na iya yiwa, ana karɓan bashin nan, kana iya bashi kai ka mutu ko shi ya mutu. Idan shaidan ya zo zai iya sa ma ra'ayin cin cuta, sai ka ce ba karɓa ba ko ka rage. Kama ga in an yi bisa rubutu da shaidu kamar yadda Allah ya ce, to wannan shi ne abin da ya fi zama daidai.
To, karamin kallawo mukalli, al'amuran da suka shafi aikin 'yan sanda ko 'yan jarida ko kuma harkokin kotuna da sauran makamantan haka, da ayyukan masu bincike, wasu lokutan idan wasu suna bibiyar al'amari, sai ka ga daga na sama da su an dakatar da irin wannan bibiyar binciken ko kuma al'amarin da ya shafi abin da ake cutar da al'umma ko kuma yake kawo musu koma baya. Shin idan shi ne bincike a fannin ɗan sanda ko harkar kotu ko kuma wanda yake aikin jarida ya yi ya samu togaciya daga na sama da shi, ko kuma ya samu umarnin ya bar wannan abin, ina makomarsa shi kenan, da kuma wanda ya ce ya bari?
To, na farko dai, kamar yadda muka sani, duk ayyuka irin waɗannan na al'umma ayyuka ne na sadaukar da rayuwa. Saboda haka da aikin ɗan sanda da aikin jarida aiki ne na sadaukar da rai. Yadda ɗan sanda ke shiga wurin furmutsi da sadaukar da rayuwa, shi haka mai aikin jarida. Sau da yawa za ka ga duk abubuwan da ake na yaƙe-yaƙe, akwai 'yan jarida a ciki, sukan je su ɗauko don abin da za su gaya wa al'umma na gaskiya, su ga sun rasa ma rayuwarsu. To, na farko mu sani tsakani da Allah aiki ne na sadaukarwa. To, lokacin da kace aiki na sadaukarwa da aikin Allah, kuma kana da ƙalubale da yawa. To, waɗannan ƙalubale malamai suna kallon su. Lokacin da kake bincike na gaskiya, kai a matsayinka na mai bincike jami'in tsaro ne, to ka bi tsakaninka da Allah, ka yi iya abin da za ka iya yi. Sai dai malamai suna ganin cewa idan ya zama cewa cikin abin da za ka yi ka ga akwai wata barazana wadda za ta iya cutar da rayuwarka, to ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ya bai dora mu rai daidai gwargwado, so sai ka yi iya abin da za ka iya yi, sai kuma ka canja hanya duk an baka dama. In ka ga akwai hanyar da aka toshe wadda in ka bi ta akwai hadari da matsala a ciki, to sai ka canja wata hanya. Amma dai abin da ke wajibi akan ka shine ka bayyana gaskiya yadda kake, daidai yadda za ka iya, kuma wannan shine wajibin wanda yake kai. Wancan kuma da ya hana, to na farko ya sabi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi, an bashi amana, ya ci amana. sannan na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ku yi taimakekeniya akan aikin Allah da jin tsoron Allah ba akan saban Allah ba. To kaga yana kokarin aikin taimakekeniya wajen saban Allah da wajen cin zali da wajen cuta da makamancin wannan, to kaga yana cikin saban Allah kenan. So wanda yayin wannan ba karamin bala'i ne yake dauka ma kansa a cikin wannan rayuwa ba.
Ni sauraro da fatan Allah ya sa mu amfana da abin da muka ji. Amin. Sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da lecture mu da zamani, sai kuma wani makon idan Allah ya nuna mana da rai da lafiya.